أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. من أقول وألا سبحانه وتعالى وأن يهدمو أوان يمشي أوان قريني البركة لدرجة garin azare a nan cikin jihar Bauchi a irin wannan rana na 29 ga watan Rabi'ul Thani ko Rabi'ul Akhir hijira ta ma'aiki alayhi salatu wassalam shekara ta 1437 wanda ya zo daidai da 8 ga watan 2 na miladiyya 2016. Farko ina mika gaisuwa ta musulunci zuwa ga iyayenmu da shehunanmu da alawaminmu da mukaddamanmu waɗanda suke tare da mu a wannan waje, kuma ina mika gaisuwa ta musamman zuwa ga mai masaukinmu wato malam ko in ce Alhaji Bana, wanda za ku ji sunan irin namu ne na Borno. To ina mika gaisuwa ta musamman zuwa gare shi da abokanansa wanda suka tare mu irin su Malam Mustafa, muke tare da su suka saukar da mu, kamar yadda bazan manta da sauran waɗanda aka gayyata a wannan waje wanda mafiya yawan su matasa ne da yara masu tasowa. Cikin bayanin da muka yi a jama'are da zu cewa hakan ya ba mu sha'awa a ce an zo taro irin wannan, an samu yawanci waɗanda suke gun wannan taro matasa ne daga mai shekara 7 zuwa 10, 15 zuwa 20, ko abin da ake ce ma under 17. To wanda duk lamarin da kaga matasa irin su sun karɓe shi, to wannan lamari to zai yaɗu kuma zai karɓu a gari, saboda su suke da gari. To saboda haka ina mika gaisuwa gaba ɗaya a gare ku tare da taya ku farin ciki da murna cewa ana ganin ku a farfajiyan da ake ce ma ma'aiki, ana ganin ku a farfajiya ko inda ake ce ma ma'aiki, inda aka taru saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam. Wanda a yau idan ka ga mutum a zaurin siyasa ko taron siyasa, siyasa ita ce a ransa. Idan ka ga mutum a kasuwa, kuɗi ne a ransa. Idan ka ga mutum a makarantar Qur'ani, Qur'ani ne a ransa. Idan ka ga mutum a inda aka ce an taru saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam, to ma'aikin shi ne a ransa. To saboda haka ina mana sallama ta musulunci gaba ɗaya, ina taya mu murna, ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda su masu gayyata suka buƙaci a yi bayani akan abubuwa daban-daban har guda 4, wanda ina ganin kowanne ɗaya daga cikin maudu'i ne mai zaman kansa. Shin za mu yi bayani ne akan ma'aiki wanda bayani a kansa ba shi da farko, ba shi da ƙarshe, ko bayani a kansa baya iya ƙarewa, au ko kuma za mu zo mu yi bayani ne akan shugaban waliyai na duniya, wanda kuma duniya ta shaida da haka. Maulan mu Sheikh Ahmad Tijani an ko kuma zamu zo mu yi bayani ne akan sahibul waqti al-ghawth samadani sa'adatul anam maulan shaykh ibrahim inyas wanne ne daga cikin wayannan abubuwa guda uku zamu yi bayani akai to saboda haka kowanne daga cikin maudu'i ne mai zaman kansa an ko kuma zamu zo mu yi bayani ne kan wayanda shi mai bada maudu'in yake kiran su yan haqiqa ko kuma yan tafiya masu cin mushe ko masu mayar da haramun halal kuma suke mayar da halal haram to wanne daga cikin waɗannan maudu'ai ya kamata a yi bayani a kai to za mu ga cewa a gaskiya kowanne daga cikin waɗannan maudu'ai maudu'i ne hassas kuma muhimmi wanda yana bukata a keɓanta shi a yi magana a kansa shi kadai amma wajibinmu a nan shi ne shi wanda ya tara mu mu faɗe shi daidai gurgudo domin faɗan shi gaba ɗaya ba zai iya misaltuwa ko ba zai iya karewa ba to a nan bayani akan ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda zamu yi matasan da suke kewaye da mu su san da cewa wanne ma'aiki ne wannan wanda aka aiko musu menene sunansa menene matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma'aiki alayhi salatu wassalam sunansa mamu a kasar Borno an koyar da mu ladabi ban san Fulani ba mu an koyar da mu ladabi cewa ba ma faɗan sunansa gardagar domin haka ne wani Bafulatani wanda bai san da haka ba ya je cikin Maiduguri zai yi wa'azi aka tara masa jama'a sai ya bude bakinsa yana cewa annabi Muhammadu ya ce yana ta faɗan wannan to yana faɗa mutane suna watsewa can sai ya ga ba kowa a wajen wa'azi sai yake tambaya yake cewa wai dan me ina yin wa'azi mutane suke watsewa sai aka ce mishi ai a garin nan ba a cewa annabi Muhammadu saboda kama sunan shi gardagardin rashin ladabi ne rashin kunya ne a wajensu domin haka kai da kake cewa za ka zo ka yi bayani a kan annabi Muhammadu ba ka ma san wane ne annabi Muhammadun ba balle ka yi bayani a kai kai ba Fulatani da ka san wane ne annabi Muhammadu ba za ka iya kama sunansa gardagar ka ce Muhammadu ba sai ba Fulatani ya ce to ku me kuke kiransa sai bare-bari suka ce masa abin da muke kiransa muna ce mishi baranje kun san ma'anan baranje ma'ana wanda muke cin albarkansa da zaran kaji bare-bari sun ce wanda muke cin albarkansa to suna nufin ma'aiki ne ba sa kama sunansa gardagar wannan shine ladabi irin na Borno ban san ladabi irin na Azare ko Jam'are garuruwan Fulani ba to haka wannan ladabin yake tafiya domin in ka duba sunaye na ma'aiki magabata zaka ga an ce awwalu zaka ga an ce sani zaka ji an ce salisu zaka ji an ce salisu zaka ji an ce rabi'u zaka ji an ce khamisu ala ramma muna sana barkan ala ramma zaka ji an ce khamisu zaka ji an ce sadisu zaka ji an ce sabi'u ala ramma zaka ji an ce tasi'u ashiru duk waɗannan fa lissafe ne kin kar ku kama sunan nan mai daraja kin kar a kama wannan suna mai daraja ake yin kewaye in an ce awwalu shi ne in an ce sani shi ne in an ce salisu shi ne in an ce rabi'u shi ne har zaka iya samu a gida daya akwai awwalu akwai sani akwai salisu sannan akwai rabi'u akwai khamisu akwai sadisu akwai sabi'u akwai saminu akwai tasi'u akwai ashiru a gida daya duk ba za ka ji an ce mishi Muhammadu ba saboda suna ganin cewa a kirahi da wannan suna sunan yayi girma a harshe a kirahi da wannan suna kamar rashin ladabi ne ko rashin tarbiya ko rashin kunya ne haka dan zaka ga an ce Mujtaba shine zaka ji an ce Mukhtar shine zaka ji an ce Mustafa shine zaka ji an ce Hashiru shine zaka ji an ce Aqibu shine sifofi iri iri wadanda wasu suke cewa wadannan sifofi sun kai sifofi kusan 300 wanda kowace sifa shi ake nufi to dan ne duk ana kewaye kewaye ne saboda girman girman ambaton wannan suna gardaka to domin idan ka duba wannan zaka ga wannan ladabi yana da asali hatta a al'ada baka ga baka iya kama sunan mahaifinka gardagar misali idan sunan mahaifinka Ibrahim ne to sai aka yi sallama a kofa aka ce ka je ka kira mahaifinka in ka shiga cikin gida sai ka ce Ibrahim ana kiranka haka zaka faɗa to dan me kuma shi ma'aiki irin wannan ladabi da mahaifinka yake samu shi ma'aiki din dan me baya samu zaka dau sunansa gardagar ka kama to saboda haka wannan yana daya daga cikin ladubbuka wanda la'alla in ba ka san Borno ba za ka same shi ba kamar yadda na bayyana ɗazu to saboda haka shi ma'aiki alayhi salatu wassalamu idan kana so ka san darajarsa shi ne rashin sanin darajarsa duk in ba ka san darajarsa ba to shi ne ka san darajarsa saboda shi wanda zai zo ya ce ma ya san darajar ma'aiki alayhi salatu wassalamu to in ka ce ya faɗi darajar da ya sani na ma'aiki ba zai iya faɗa ba to ya zamanto kai da baka sani ba din to kai ne ka zamo ka san shi din wanda yake da'awar ya san shi kuma to shi ne bai san shi ba me kai ga haka to ya kai ga haka saboda girman nashi ne sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda maulana mu Sheikh Ibrahim yake cewa siyani baqilun wa qutsu a fagen sanin ma'aiki ko yabon ma'aiki din baqil wawa dolo marar fahimta da kusu wanda yake fasihi balighi mai iya magana mai fahimta dukan su uwa ɗaya uba ɗaya suke wajen fagen sanin ma'aiki ko kuma sifanta ma'aiki ko kuma yabon ma'aiki saboda shi fasihin mai hankali ne kaifin hankali aka ce ya zo ya sifanta ma'aiki in ya zo ya sifanta ya yi ma'aiki sai ya gama fasahasa da balagarsa da yabonsa da ya faɗan sifofinsa to shi kenan idan aka kwatanta abin da ya faɗa ɗin da girman ma'aiki to shi wannan mai fasaha sai zamanto dolo za a ce maka wawan banza dolo wannan shi ne ma'aikin da kake cewa ka san shi za ka iya yabonsa sai a gaya masa haka shi ne ma'anan siyani baqilun wa qutsun ɗin wanda Sheikh Ibrahim yake faɗa saboda haka ne maulana mu Sheikh Ibrahim yake cewa linatruk bahra amdalihi rahwa saboda haka shi ma'aiki alayhi salatu wassalam kawai mu bar kogin yabon shi ko kogin nau'o'in yabon shi din mu bar shi a jingine kar mu rufe shi saboda idan aka rufe shi kenan yabon shi yana karewa sifofin shi aka iya karasa faɗan sifofin shi gaba daya to wannan fa shi ne ma'aiki alayhi salatu wassalam to ta yaya ni ko wani da da'awar wa'azi ya zo ya ce zai zo ya gaya muku ma'aiki alayhi salatu wassalam me zai zo ya faɗa sallallahu alaihi wasallam domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ladabin mu'amala da darajojinsa ya ambaci darajar da annabi Musa alayhi salam yake ji da ita makamin da yake ji da shi ya ambaci daraja da makamin da Annabi Isa alayhi salatu wassalam yake ji da shi domin a gane cewa darajojin annabawa ko min girman su to darajojin su din yana da iyaka shi kuwa ma'aiki alayhi salatu wassalam darajojin sa ba iyaka domin haka da yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd sai yace minhum man kallama Allah yana nufin Annabi Musa alayhi salatu wassalam saboda Annabi Musa iya makamin da yake ji da shi darajar da yake ji da ita din shine yayi magana da Allah domin haka ne da ya nemi wata daraja sama da wannan sai aka taka mishi da birki da yace arini anzur ilayka Allah take sai yace masa qala lan tarani karshe kuma yazo yace mishi ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya gaya mishi iyaka darajar da ya bashi yace ya kai Annabi Musa alayhi salam ni na zabe ka a wa mutane ne ka zamo kana dauke da sako na ka zamanto Annabi rasulu sannan kuma na zabe ka na baka mukalama zaka iya magana da ni ka fahimci magana fa khud ma ataituka wa kun min ash-shakirin abin nan da na baka ka karbe shi ka kasance daga cikin masu godiya amma batun arini anzur ilayka wannan ba makamin ka bane baka kai wannan makamin ba kaga saboda wannan ne shi Annabi Musa alayhi salatu wassalam sai yayi taraju'i ya janye wannan abin da yake nema yace qala subhanaka tubtu ilayka shine malaman tafsiri suke cewa tubtu ilayka nan yana komawa zuwa ga lan tarani fadan arini anzuru ilayka nan to ina tuba da fadan kalmomi irin wannan arini anzuru ilayka shine tubtu ilayka sannan kuma wa ana awwalul mu'minina yake komawa zuwa ga lan tarani abinda malamai ke cewa wai allafu wan nashr arini anzur ilayka shine tubtu ilayka qala lan tarani wa ana awwalul mu'minina ma'ana la tuba da fadan arini anzur ilayka sannan kuma ni ne farkon wanda yayi imanin cewa kai din ba za ka gano ba ba zai yi wa ganka ba saboda practically ne ni aka nuna mini saboda lokacin da Allah subhanahu wataala yace mishi lan tarani yace walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan domin a nuna mishi a aikace practically dutsen sai ya zamanto dakku shine ya narike ya zamo babu shi wa kharra musa faiqa shi ku Annabi Musa alayhi salatu wassalam saboda karfin annabta da karfin manzanta da yake dauke da su shi kuma sai ya suma bai zamanto dakku ba sanan ne zaka gane girman annabta da manzanta girman annabta da manzanta din yafi girman dutse duk da taurinsa da karfinsa dutse ya zamanto dakku amma Annabi Musa bai tarwatse ba sai ya sume su kuma waɗannan mutane guda 70 da ya tafo da su zababbu daga cikin banu Isra'ila wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina su kuma suka mutu saboda su waliyai ne shi Annabi Musa ya suma su suka mutu dutse kuma ya zamanto dakku tukuna Allah subhanahu wataala da yayi lamari irin nashi Annabi Musa ya farfado falamma faqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina mahallu shahid anan shine shi Annabi Musa alayhi salatu wassalam makamin shi da darajarsa da yana da iyaka إني اتخيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. شيني الله يتي منهم من كلم الله أي أكوي مؤجزوزي ديوة نا النبي موسى عليه الصلاة والسلام أما الله بيفتعيش أنبا سيكاو إياكر أبن دا النبي موسى يكجيد شيشي أكفر أنا شيكم النبي إيسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يتي وآتينا إيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. النبي إيسى ينا دا كرامومي ديوة إني أخلق لكم كومعجزوزي ديوة إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا أو فيكون طيرا بإذن الله كلا كلا معجزوزي يرايا متتو يوركدا مكاتي يوركدا كتا لي دوة تشوتا أكذور إيسى يوركر iri iri amma daga cikin mu'jizozin sa ba abin da yake ji da shi shine shi baya rabuwa da ruhul qudus shine jibril alayhi salatu wassalam abokin sa ne duk inda kaga annabi isa to akwai annabi akwai mala'ika jibril tare da shi idan baka ganki ba matsalar agunka ne matsalar agunka ne amma shi jibril yana tare da shi shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus kenan wannan wata mu'jiza ce Allah bai ambata wa kowanne annabi ba bayan maiki alayhi salatu wassalamu to shi annabi Isa alayhi salatu wassalamu aka bawa wannan mu'jiza domin shi maiki alayhi salatu wassalamu makami da daraja na kowanne annabi da kowanne manzo yana da shi sannan shi makamai da darajojin su sauran annabawa ko kanshin su ma ba sa ji domin haka ne shi annabi Isa yake ji da wannan makami yake ji da wannan daraja yana tare da Jibrilu ko yaushe motsin sa da harakar sa tsayuwar sa da zaman sa ko yaushe shi ba sa rabuwa da Jibrilu to sai aka fadi wayannan darajoji guda biyu na annabi Musa wanda yake ji da ita na annabi Isa wanda yake ji da ita da aka zo bayani akan ma'aiki alayhi salatu wassalam abu biyu Allah subhanahu wa ta'ala yayi sai yace wa rafa'a ba'dahum darajat sai kawo lafazina ba'dahum magana da dazu muke yi wa rafa'a ba'dahum darajat ba wai man ba ba isa ba ibarorin nan guda biyu akwai bambanci yace minhum man kallama Allah misali ko a Hausa ne kace daga cikin wayanda suka yi abu kaza akwai wani man akwai wanda yayi abu kaza ka kira mutum wanda ko ka zo ka kira shi da sunan sa gardagar wa ataina isa amma da aka zo kan ma'aiki wa rafa ba'dahum daraja kaga ladabin bare bare ya zo anan ko wanda muka yi bayani da farko gagani ba man ba ba isa ba wa rafa ba da hum darajat yace darajat jami wanda duk malaman lugha da nahwu ka tambaya zaka ji sun ce ma jam'ul muannas salim wanda aka kawo anan to yana da hukunci na jam'ul kasra saboda jam'i akwai jam'ul muannas salim akwai jam'ul muzakkar salim akwai jam'ul tafsir jam'ul tafsir an kasa shi zuwa kashi biyu akwai jam'ul qilla wanda daga uku baya wuce goma akwai jam'ul kasra wanda ya zarce goma zuwa marar adadi to suna cewa jam'ul muannas salim yana da hukuncin jam'ul kasra ne yana da hukuncin jam'ul kasra ne saboda haka da yace wa rafa'a ba'dahum darajat wannan ya nuna maka shi ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah ya daukake mishi darajoji masu yawa marasa iyaka babu wanda ya san iyakar waɗannan darajojin misalin da zamu yi kowa ya fahimci wannan shine daraja din da ake ta magana akai shine duk salatin da kake wa ma'aiki ko ake wa ma'aiki daga Allah ko daga mala'iku ko daga mutane ko daga jinsin jinnu ko sauran halittu wannan salatin ana nemawa ma'aiki daraja ne kaman kace Allahumma salli ala Muhammad kaman kace Allah ka kara wa annabi sallallahu alaihi wasallam daraja kamar ka fadi haka ne dalilin wannan shine ka duba salati ibrahimiyya wanda salati farko sai ya fara da Allahumma salli karshe sai ya kare da innaka hamidun majid innaka hamidun majid majidun din min al-majid ne shine daraja yana fassara ma'anan salli hamidun din kuma sunan Allah ne ana nuna maka ala muhammadin da aka ambata na farko a nuna ma cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam an dauko masa suna daga ha'un da mimun da dallun haka nan Allah ma an dauko mishi suna daga ha'un da mimun da dallun ma'aiki muhammadu Allah kuma hamidu shi yasa abubuwa guda biyu aka hada farkon salati aka hada abubuwa guda biyu kuma karshen salati abubuwa guda biyu na farkon salati salli da muhammad abubuwa guda biyu na karshen salati hamidun da majid shi hamidun yana komawa zuwa ga muhammad domin ka gane cewa dukkan su abu daya ne sannan kuma majidun yana komawa zuwa ga salli domin ka fahimci cewa salatin da kake wa ma'aiki tana nema mishi daraja ne to idan ka fahimci wannan shine shin salatai da mutane suke yi zaka iya yi musu adadi kace ga adadin sa salatan da mutane suke yi in ka musu adadi to kai wa darajojin ma'aiki adadi darajojin da mutane suka nema masa a wajen Allah kai mishi iyaka to waye ne ya isa ya san adadin salatan da mutane suke wa ma'aiki alayhi salatu wassalam idan ya san wannan adadi kuma ya iyakance ma'aiki da darajojin adadin wa'annan salatai din tana ya zaka gane mukaddara mu bada misali ka bar mutane gaba daya kawai ka buga misali da tijaniyawa ana cewa tijaniyawa akwai tijaniyawa a cikin mutanen Nigeria kaman miliyan 60 to kowanne batija ne zai yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu salati kullum zai masa salati sama da 200 idan muka bar shi a 200 to kowanne mutum ɗaya cikin miliyan 60 ya yi salati 200 ma'ana ya nema wa ma'aiki daraja a wajen Allah so 200 saboda haka 200 so miliyan 60 nawa ne wannan salatai na tijaniyawa muka buga misali da shi to idan ka san adadin salatan tijaniyawa ka koma sauran mutane salatan da suke yi idan ka san adadin salatan da mutane suke yi ka san adadin salatan da wasu jinnu suke aljanu suke yi idan ka san kuma adadin salatan mutane da aljanu ka san adadin salatan da mala'iku ke yi masa waɗanda Allah subhanahu wataala saboda yawan su yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa saboda ana cewa yawan mala'iku sun fi yawan adadin ƙwayan ƙasa da tsakuwa da ke ƙarƙashin ƙasa ta kowace duniya ya fi wannan yawa in ka ɗau ƙasa cikin tafi adadi nawa ne daga ciki to yawan mala'iku sun fi adadin yawan ƙwaya ɗaɗɗaɗɗe na ƙasa duk da yawan ƙasa duk da faɗin duniya duk da akwai ƙasa ta farko akwai ta biyu akwai ta uku har zuwa ta bakwai to saboda haka ta yaya za ka gane adadin salatan da mala'iku suke wa ma'aiki kai ya karshe shi
sannan su mala'iku ba kamar mu bane suke da harshe da daya zaka iya samu mala'ika guda daya yana da harshe 70 da kowanne harshe yana wa ma'aiki salatai 70 sai zaka iya kance in kai iya kance wannan kuma zaka iya iya kance adadin salatan da Allah yake wa ma'aiki wanda shi Allah ba'a ma iyakance abubuwansa da adadi kwata kwata saboda adadi din hadisi ne shi kuma kadini ne to saboda haka tayaya zaka gano ga darajar ma'aiki alayhi salatu wassalam wannan ma ba mu yi magana kan sauran halittu ba saboda babu wani halitta da Allah subhanahu wataala ya halitta wanda baya wa ma'aiki salati ta inda zaka gane Allah da kanshi wanda yayi halittu yayi salati wani halitta ya ja da baya yanzu misali idan kai ne oga ko a shago ko a gida ko a ko a wata masana'anta idan kai kai miƙe kana yin aiki wa zai tsaya a cikin su wani a guje zai zo ya karbe aikin ya fara yi ko kuma su dauko abin da kake aikin su ma su shiga cikin aikin su yi saboda haka Allah da yayi halittu gaba daya shi yayi wa ma'aiki salati wani halitta ya ja da baya ya isa wannan halittan ya isa kuma halittu da Allah subhanahu wataala yayi bai yi halitta da take da darajar bashariya ba bayan bashariya bai yi halitta da ke daraja da matana malakiyya ba mala'iku bayan wannan bai yi halitta da ke da daraja kamar jinnu ba to in wayannan halittun su ne waɗanda suka fi daraja cikin halittun Allah su aka ce su yi salati wanne halitta ne daga cikin halittun Allah wanda bai kai su daraja ba kuma shi ya ja da baya ce ba zai salati ba to saboda haka a duk lokacin da kaji wani yana kokarin yayiwa ma'aiki iyaka ko yake kokarin ya faɗi sifofin ma'aiki ko ya kure yabon ma'aiki to yana yin wani aiki ne wanda wato ba zai iya yin sa ba kwata kwata domin haka ne a salati din duk masu yin salati suke yin ladabi menene ladabi shi ne idan aka ce kai wa annabi salati sai ka ce Allahumma salli kake cewa sabanin sauran abubuwan da za a ce kai idan na ce maka ka tashi kai alwala za ka ɗauki buta ka je bandaki kai tsarki ka zo kai alwala ko in na ce kai sallah za ka fuskanci kibla ka ce Allahu akbar ka fara sallah in na ce kai sadaka za ka sa aljifinka hannu ka cire wani abu kai sadaka to dan me idan na ce ma kai wa annabi salati ba za ka yi ba sai dai ka ce Allahumma salli ka ce Allah kai wa annabi salati wannan yana nuna ma cewa asalin salatin da muke magana a kai din to Allah shi ne mai yi wa annabi salati kun san me yasa saboda shi ne ya san shi shi ne ya san darajarsa mu yaushe muka san shi tukuna za mu masa salati dan ba mu san shi ba ko ba mu isa mu masa salati ba shi yasa idan aka ce mana mu yi wa annabi salati sai dai mu ce Allahumma salli a Allah kai ne ka san shi to kai da ka san shi to ka masa salati domin haka salatai da suke fita a harsunan dukkan halittu gaba daya Allah subhanahu wataala shi ne yake yi saboda halittun za su nuna gazawarsu ba za su iya yi ba su koma ga Allah su roƙi Allah su ce Allah kai din da ka san shi ka mishi salati sallallahu alaihi wasallama to wannan kwatan kwaci ne ko kwatance ne na ƙoƙarin sanin ma'aiki alaihi salatu wasalam idan ka fahimci wannan ne za ka gane cewa duk sifofin da ake kawowa da sunan yabo ana kwatanta maka ma'aiki ne domin in ba ta wannan hanya ba ba za ka fahimce shi ba ba za ka san shi ba wai ba ana sifanta shi ba ne wai ba ana yabonsa ba ne sallallahu alaihi wasallama ta yanda zaka fahimci wannan za a ce ma ma'aiki alayhi salatu wassalam ne amana ne zaka ji dadi cewa ayyadi ma'aiki alayhi salatu wassalam zaka ji dadi saboda ka san amana din abu ne mai kyau kuma ka san da amana din cikin jama'a ba su amana ɗan kadan ne domin haka idan aka ce shi al-amin ne mai amana ne mai riƙon amana ne zaka ji dadi kuma zaka ce ayyadi ma'aiki amma shin haƙiƙan yin baya ba a yaje shi ba haƙiƙan min gaskiya ba yaban su akai ba an kwatanta shi ne saboda idan ba haka aka fara ba kai din ba zaka gane ba ta yanda zaka san ba yaban su akai ba kwatanta shi akai shin amanar ta isa a ce shi din na annabi ne amanar ta isa haka sannan kuma ta yaya zaka kawo abu a yabe ka da abun ba a yabi abun da kai ba ka kawo abu kuma a yabe ka da abun ba wai ba a yabi abun ba da kai to tun nan ne zaka gane cewa a ce mishi as-sadiqu ne a ce al-masduqu ne a ce al-muktaru ne a ce al-mustafa ne a ce al-amin ne duk waɗannan ana kwatanta maka ma'aiki ne saboda kai din da karamin kwakwalwanka da karamin hankalinka idan ba haka aka faɗa ba zaka gane shi ba amma idan ka bi diddikin dukkan yabon da ake masa to ana yabawa abubuwan da shi ya kawo ne ba shi ake yabawa ba domin haka idan kai yabi ma'aiki da amana amanar ka yabawa in kai yabi ma'aiki da gaskiya gaskiyan ka yabawa domin haka ne idan ka ce ma'aiki kamar rana yake haskinsa kamar rana ranan ka yabawa saboda ranan dan ne danwa aka halicci ranan lokacin da aka halicci hasken ma'aiki akwai ranan ne ranan a wanne haske ya samu haskensa to saboda haka shi yasa duk wasu yabo da ake da kokarin faɗin sifofin ma'aiki alayhi salatu wassalam kwatance ne kawai ake yi domin haka da yawa daga cikin waliyai suka haƙura ba sa yabon ma'aiki alayhi salatu wassalam kawai su hadararsu makaminsu shi ne sukuti da taslimi shiru kawai saboda da zaran sun ce za su yabe shi to a kokarin yabo kuma za su je su kushe shi ko kokarin yabo kuma za su je su rage mishi daraja to saboda haka ne da lokaci za mu yi bayani mai faɗi a wannan fage ɗin domin a gane irin yabon da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa annabawa idan aka kwatanta irin yabon da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa annabawa to sifofi da yabon da Allah yake wa annabawa wannan yabon gabaki ɗaya asali ma'aiki ake so a yabawa tukuna amma ma'aikin idan aka yi amfani da waɗannan kalmomi aka gaya masa a haƙƙinsa da darajarsa da hadararsa maimakon yabon sai ya zamanto kamar kushiya ne ta yanda za ka gane wannan a hadara ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ma'aiki farkon suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu taqillah a hadara ta Allah ya gaya wa ma'aiki ya ce ittaqillah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'idilu walau kana za qurba saboda yadda malaman usul suka faɗa idan umarni ya zo zuwa ga al'umma ga umarni ne kuma zuwa ga ma'aiki alayhi salatu wassalam to amma wani da ya fito ya ce wa ma'aikin ittaqillah kafir cewa yi wani yana ce masa ibnu kuwaitira ma'aiki yayi kaso da ya kaso ba a bashi ba sai ya ce ittaqillah ya ce da ma'aikin ittaqillah ya gaya wa ma'aiki ne abin da Allah ya gaya masa girman hadarar Allah din ta isa ta gaya wa ma'aiki ittaqillah shi din ne bai isa ya gaya wa ma'aiki ittaqillah ba da ya gaya wa ma'aiki ittaqillah sai ya kafirce sai aka ci aji a kashe shi sai na Ali yana neman sa shekara 40 sai da ya samo shi ya kashe shi dan me ya kashe shi saboda ya zama kafiri dan me ya kafirce saboda ya ce da ma'aiki ittaqillah haka ne yake da ma'aiki i'idil kai adalci fada wa ma'aiki ittaqillah da fadawa mahaiki iijil kai adalci wayannan yasa yayi ridda ya kafirci har aka yanke masa hukuncin kisa ana neman shi ya zamanto wanted ana neman shi bayan shekara 40 sai na Ali ya samu shi ya kishi shi akwai kissar mai tsawo to saboda haka ba ka ganin cewa lafazin ittaqillah din yabo ne lafazin kai adalci din yabo ne ba ka ganin haka to saboda haka ne ma'aiki za a zo a ce masa mumini ne shi yanzu ka ce da ma'aiki mumini ka yabe shi ko ka kushe shi ai kushe shi kai ai ko za ka zo ka ce wa ma'aiki musulmi ne shi in ka ce wa ma'aiki musulmi ne ka yabe shi ne ko kuma ka kushe shi a irin waɗannan sifofi idan ka ji an yabi ma'aiki to za a kai yabe shi da taqiyidi misali fa ana awwalul abidi da wannan yabo ne amma kace da ma'aiki al'abid ne ibada ne ka kushe shi ne yabon shi shine fa ana awwalul abidin ko kace ko fa ana ko wa ana awwalul muslimina awwalul abidina awwalul mu'minina to wannan zai zamanto yabe yabo ta hanyar taqidi amma kai itilaki wadannan kalmomi din ko kace as-sabir ne ko kace al-khashi'i ne duk wadannan baka yabe shi ba baka yi waɗannan sifofin su ka yabawa to saboda haka wannan ma'aiki alayhi salatu wassalam darajojin shi da fadlolin shi ba za su iya iyakantuwa ba kamar yadda muka buga misali za mu iya takaitawa a wannan lokaci mu dan yi bayani kadan akan maulana mushaf Sheikh Ahmad Tijani kamar yadda aka nema da Sheikh Ibrahim Niyaz in yaso sai mu rike wannan zama din saboda mun dauko gajiya mun dauko tafiya mai tsawo mun tsaya jama'ar ma mun yi har lakcoci guda biyu tukunna muka dawo nan shi maulana mushaf Ahmad Tijani kamar yadda maulana mushaf Muhammad Ibrahima ya faɗe shi ne a cikin kasidarsa ta yabon maulana mushaf Ahmad Tijani yake cewa fama huwa illa sarfu nuri muhammadin tabayyana ba'da al-katmi inda al-habibi shi Sheikh Ahmad Tijani da kuke ji din nan ba wani abu bane an yi fatalizing din hasken ma'aiki alayhi salatu wa salamu ne ma'ana an sarrafa shi daga wannan hasken ne to shi aka boye wani gutsure wani bangaren wannan haskin aka boye shi shine tabayyana ba'da al-kasmi din bayan an boye shi inda al-hamidi an boye shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana nan a boye tukunan karshen zamani karshen wannan al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya yawaita fadalar karshen wannan al'umma sai aka zo aka bayyana wannan haskin to saboda haka ne ma'aiki alayhi salatu wassalam shine masharadin shi shine masharadin sa dukkan waliyai zaka zo ka samu suna da masharadi suna da murshidi suna da muraddi gabannin su samu kamala gabannin su samu usuli da tarbiya amma shi ma'aiki alayhi salatu wassalam shine murshidin shi shine muraddin sa sannan kuma masharadin sa shine kadai kuma a haka din shi ba annabin Allah bane waliyi ne a waliyi kuma shi khatm ne kuma shi wannan khatm din da yake magana ba kamar yadda wasu jahilai suke fahimta cewa idan aka ce maulana mushaf Ahmad Tijani khatimul awliya ne sai su fahimce shi a matsayin cewa shine waliyi na karshe har wanda jahilcin sa yake cewa kuna cewa Sheikh Ahmad Tijani waliyi ne na karshe kamar yadda annabi annabi ne na karshe in Sheikh Ahmad Tijani waliyi ne na karshe to dan me kuka cewa Sheikh Ibrahim ko Sheikh Ibrahim waliyi saboda jahilcin sa to shi wannan kalima khatim ko kace khatim ko kace khatam idan kace khatim shine wanda zai bugawa takarda ta idan kuma kace khatam kuma sunan sitan din kansa ma'ana duk wani wali a hadara ta gaibi a hadara ta ruhaniya wannan hadara ta gaibi ko hadara ta ruhaniya dinnan shine mu wadannan mutanen da muke nan a raye a basita a wannan duniya to muna nan a wata duniya kuma gabanin a haife mu to amma a duniyar da muke gabanin a haife mu ba da wannan gangan jikin bane da ruhin mu ne ruhin ne tsura ba gangan jiki to duk wani wali to a wannan hadara ta ruhaniya ko hadaratul ghaibi to sai ya hadu da ruhi shaka matijani yayi mishi stamp yayi stamping nashi to kuma idan ya fito wannan duniya da gangan jiki zai zama to wali saboda haka in kaga dama kace mishi shine ne buga stamp wata kardan waliyai su zama to waliyai yayi musu afurudi ko kuma kace shine stamp din waliyai wannan shine ma'anar sa shine ake ce ko kace khatamul awliya ko kace khatimul awliya sannan kuma wannan matsayi da gurguwar fahimtar nan ba wai a wannan zamani ne ko ɗan izala ko sarafawa da jahilci suka yi wannan fahimta tun zamanin al-hakimu tirmidhi wani waliyin Allah ne ya shiga khalwa shekara da shekaru yana neman wani makami a neman makamin sa sai ya hango wannan makami din da ya hango wannan makamin abin ya bashi tsoro yake jita ya kasa tantance wannan makami shin wani annabi ne za a yi a baya wani annabi zai bayyana in ya fadi haka zai zo ya tuna cewa ai qur'ani ya ce walakin rasulullahi wa khatiman nabiyina qur'ani ya fadi haka babu wani annabi la nabiyya ba'di ma ai ya fadi wannan sai yake ta alaju ba shine hezo yayi rubutu ya rubuta littafi mai suna khatamul awliya da ya rubuta wannan littafi al-hakimu tirmidhi ya rayu a karni na 4 ne ma'ana yanzu rasuwansa ya bawa shekara 900 baya shekara 900 ko kuma 1000 baya maganan nan da muke yi da ya rubuta wannan littafi kun san da littafi aka rubuta ba buga shi ake ba babu mu sai dai a kwafa akwai masu sayar da littafi wanda sun iya rubutu aka ce wani ya wallafa wani sabon littafi sai su je su nemi izini su karbo littafin su kofi daya su mayar masa nasa to wannan kofi ɗayan da suka yi za su dinga kofa kofi da yawa in ka zo sai a ce ma ga wani sabon littafi ma ne wanda ka sai ka siya saboda babu matabain da ake buga littafi bayan littafi ya fito daidai kuma malamai suna siya suna gani ba da suka karanta littafi ya daure musu kwakwalwa ya yi likita tunaninsu da fahimtarsu da ilminsu karshe suka ba wa sarkin garin fatawar cewa shi al-hakimu tirmidhi ya kafirta saboda ya ce akwai wani waliyi shi ne karshen waliyi kamar yadda ma'aiki yake shi ne a annabawa shi ne karshe wannan waliyin kuma shi ne karshe daga shi babu waliyi saboda haka ya kafirta aka nemi hakimu tirmidhi fadawa suka je za su kamo shi a yanke mishi hukuncin kisa cikin dare ya fita ya gudu to shi ne ibnu arabi al-hakimi shaykhul akbar ya al-futuhat al-makkiya ya khusus al-hikam da sauran littattafai yawa wanda ya wallafa littattafai sama da 300 da ke sufi ne shi ma riyadi ne mai yawan kalawar da ya yi wukufi ya ga wannan littafi khatamul awliya sai ya ce Allah sarki al-hakimu tirmidhi an zalunce wannan bawan Allah ya ce malamai ne kuma suka kasa fahimtar me yake nufi da wannan littafi wanne irin malinta ne wannan an zalunce shi ma'ana shi ya fahimci me ake nufi da khatamul awliya ko khatimul awliya to shikenan ibn arabi hatta a cikin al-futuhat al-makkiya yake cewa a wannan duniyar da ake ciki
yace babu wani wali wanda yake sama da ni ban ce babu wani wali kamar ni ba amma wali wanda ya tara ni koda da da abu kadan ne yake to ba mu shi a wannan duniyar gaba daya saboda na shiga kalwa na duba a nuna min wani wali sama da ni in je gunsa ba a nuna min kowa ba to tunda kuwa haka ne wannan khatamul awliya il awliya dinnan zai iya yuwa ya zama hine shi ibn arabi al hatimi radiyallahu ta'ala an sai ya shiga kalwa dama shi kalwa ba bakon abu bane a haka ba ba bakon abu bane bai mayar da shi komai ba ya shiga kalwa shekara da shekaru shekara da shekaru yana so ya gano shin wannan shi ne ko ba shi bane to shikenan sai aka nuna masa surar maulan mu shadana tijani a ruhaniyarsa kamar yadda wannan maganan nan da muke yi masu ilimi sun rigaya sun sani mu ba wai ana magana su sha'ama tijani da wayannan waliyai ba ma mu dinnan nan gaba daya gabanin mu bayyana a wannan duniya muna nan amma a ruhi ba kwa ga hadisi yake ta fayanfuku fihi ruh yake fadan haka ruhin ne za a dauko naka bayan an gama gina gangan jikinka sai a dauko ruhin a sa cikin gangan jikinka kamannin ruhin naka da kamannin jikinka din exactly iri ɗaya ne inda za a fito da ruhinka ya tsaya a ware gangan jikinka a ga kamannin ruhin da kamannin gangan jikin ba za a iya rabe ku ba domin haka ne idan mutum ya rasu kun ga yana ruhinsa ai in za ka yi mafarkinsa za ka gan shi da irin surarsa ta rayuwarsa ta duniya alhalin ruhinsa ka gani sannan za a gane cewa ruhi din yana da kamannin jikumaniyarsa ta irin wannan ne to da ya dauka cewa shi ne ya shiga wannan salwa aka nuna masa sura samo da mushaka matijani aka nuna masa jarida area komai da komai nashi inda zai bayyana da komai ya gane ba shi bane shi ne ya fito yana al'ajar yana mamaye wali ya zini za a yi wali da ya zini su ne yake yi wanda irin riyada zai yi ya zini ya samu wanda yana ta mamaki to shi ne ya rubuta wani littafi ka gaya wa kowa littafi har yawa ko shi sunan wannan littafi sunansa anka'ul makri sunansa anka'in wani tsuntsu ne wanda saboda karancinsa a duniya wasu suke cewa karya ne babu tsuntsun kawai suka ce inda akwai shi ya muhu ta maganinsa saboda karancin wannan tsuntsun a duniya saboda karancinsu suke cewa babu kawai babu shi inda akwai shi mu ba mu taba ganin sa ba mu taba ganin wanda ya taba ganin wannan tsuntsun ba to saboda haka karancin samuwar wali irin wannan to shi ne ya kira shaka matijani ko ya shabaha shaka matijani da anka sannan kuma yayi idafan wannan anka din zuwa ga gunda shaka matijani zai bayyana shi ne maghrib saboda maghrib a wancan lokaci aka ce maghrib ana nufin murtaniya na yau da Morocco da Tunis da kuma Algeria da wani bangaren Andalus shi ne ake cewa maghrib to saboda haka kun ga anan shi ibnu arabi kanshi fa da kun shi ya ba wa shekara 800 baya saboda dan karni ne shi da ne shi kaga yanzu muna shekara ta 1400 ba rasuwansa ya ba wa shekara 800 baya shine yayi rubutu yayi nuni zuwa ga maulan mu sha'a matijani ka gabanin ne zai bayyana bayan al-hakim tirmidhi wanda ya riga shi yayi rubutu shi yazo ya tabbatar ya rubuta saboda haka mai hankali ta yaya zai zo ya ce wannan abin ƙarya ne saboda duk wani abin da tarihi ya tabbatar gabanin abin ya bayyana sannan kuma abin ya zo ya bayyana practically in kaga mutum ya kare ta shi to ya tintibi kwakwalwarsa matsalar agunsa ne ba shi da imani ne to wannan fa shi ne maulan mu shaka matijani wanda tun da ake batunsa ake rubutu a kansa har ya zo ya tabbata da waɗannan sifofi nashi da abubuwansa gaba daya
bayan yazo ya tabbata da wannan waliyan zamanin sa gaba daya kaman da yake cikin tarjuman sa da tarihin sa daya bayan daya idan suka ganshi za su ga wannan hasken na khatmiya din suke gane shi su sallamar masa suke gane shi sallamar masa har da ya hadu da wani wali a nan Makka wanda asalin sa mutumin India ne da ya hadu da wannan wali ya ganshi yace to akwai wasu asirai wanda aka bani na ajiye dama an ce in ba kai ba karna bawa kowa tsoron da nake yi gabanin mu hadu da kai a ce na rasu nagode Allah da muka hadu da kai ina da rai sai ya dauki wannan asirai suru iri iri ya ba Maulana Musha'amu Tijani to saboda haka Maulana Musha'amu Tijani a haikuwa an haike shi shekara ta 1150 hijira kenan 1150 rasuwansa kuma ya rasu shi hijira ne da shekara 1230 yayi shekara 80 a duniya sannan a hankali ma idan aka ce maka shi shugaban waliyai ne na duniya a yau babu wani waliyi da yake da mabiya waliyin da yake da mabiyan tarikarsa wadanda suke da yawa a duniya irin sa babu a yau to saboda haka zamu takaita anan bayanai ne mai tsawo kuma mun dauko gajiya a ƙarshe Maulana Musheikh Ibrahim Iyad sahibul faida wannan faida da ake magana a kai Maulana Musheikh Ahmad Tijani shine yayi bayani cewa ƙarshen zamani wannan faida za ta zo ta kasance abinda ake nufi da faidan nan shine tarika ta tijaniya za ta yadu mutane da yawa za su karbi wannan tarika a hannun shi wannan wanda za a bashi wannan abin da ake ce mafaida din yadda Maulana Musha'amu Tijani yayi bayani mutane da yawa gabanin bayanan shi Ibrahim ya sai da suka yi da'awar su ne suke da wannan faida din daga cikin su babban wali mujahidi shahidi wanda ya kafa daula ta musulunci a Mali shine Sheikh Umar bin Sa'id Al-Foti Sheikh Umar bin Sa'id Al-Foti baya shakku da kokonto akan cewa shine sahibul faida saboda yayi jihadi ya shigar da mutane miliyoyi cikin tarika ta tijaniya yayi ayyuka iri iri ya wallafa littattafai daga baya ya bayyana cewa ba shi bane aka zo aka yi tsammanin cewa Sheikh Abdullahi Iyas mahaifin Sheikh Ibrahim Iyas shine yake da wannan faida saboda fatayin da shi ma yake da shi domin yana tasarrufi a alamul jinni yana tasarrufi a alamul insi yana shiga alami alami lungu lungu wurare iri iri mutane suka ce shi yake da wannan faida daga baya ya bayyana ba shi bane shi ma karshe karshen rayuwarsa shi Ibrahim yana yaro ya gane cewa wannan yaron shi ne wannan sahibul faida din wanda kuma abinda Sheikh Ahmad Tijani ya faɗa a aikace ya zo ya wakana saboda shi Ibrahim ya murubuta wasu su ce waɗanda suka karbi musulunci a hannunsa ba zai gaza miliyan ɗaya ba wannan wani makini shi ne mai gani ina ganin cewa madan garin nan ne ba dan garin nan bane amma ya zauna garin nan ko yau wato shi didda makiyin Sheikh Ibrahim Iyas ne to amma yace akalla mutane miliyan ɗaya sun musulunci a hannunsa kaga musuluntan mutane miliyan ɗaya a hannunsa kadai ya wadata a ce shi ne sahibul faida din yanzu a duniyar yau akwai wani wanda zai ce ga mutane miliyan ɗaya sun musulunta a hannunsa to a bimu wannan makiyinsa ne ya yi ikirafi ya yi ikirari ya tabbatar da wannan wanda wasu bahisai masu bincike su ce miliyan biyu ne suka musulunta a hannunsa wasu ce miliyan uku akwai wanda ma ya ce miliyan goma wanda suka musulunta akwai wanda haka kawai in suka ganshi za su tuna cewa sun ganshi a mafarki sai su je gun su karbi addini musulunci shirin wannan dawa wanda wani dan jarida wanda shi ba batija ne bane Balarabe ne ya zo ya tabbatar yake cewa akalla a gharbu afrikiya afrika ta yamma akalla za a samu almajiran Sheikh Ibrahim miliyan 50 to waye ne a duniya yake da almajirai miliyan 50 a duniya to saboda haka ayyukan da Sheikh Ibrahim ya su yi kuma ayyukan sa suke gudana in ba komai cikin abin da Sheikh Ibrahim ya bari in ba komai ma ce diwani kawai ya bari to ya barwa mutane alkhairai na duniya da lahira saboda gabanin bayyana maulana Sheikh Ibrahim ya ma'aiki annabi din a harshen mutane yake kawai suna fadan sa kawai a harshe ne bai ratsa ya ji zuciyar su ba shine ya dau ma'aiki ya sa a zukatan mutane ma'aiki ya narke cikin tsoka da jini da zuciya na mutane suke jin shauƙin shi suke jin shu'urin shi ma'aiki ya zauna musu a rai ma'aiki ya kwanta musu a rai amma gabanin wannan mutane sun dauka kawai a bakin kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan ya wadatar sai brother ce wannan bai wadatar ba saboda wannan harshe ne kawai da wannan to saboda haka shi an haife shi 1900 mana shekara ta 1900 ba ka haife shi wannan dalili ne da zai nuna maka cewa shine mujaddadin wannan karni domin suyudi a cikin manzumatul mujaddidina ya tabbatar yake cewa duk mujaddidai ana haifan su farkon karnin da suke zama mujaddadai a ciki ne to shi nashi ma farko cif ba kari ba kari ba dadi farko cif kuma abinda yasa ya zama to farko cif a miladiya saboda waɗanda suka yi bisharar bayyanansa sun yi bishara da siyasa a zamanin siyasa zai bayyana siyasa kuma ta fito a lissafi a hannun turawa shi sa wannan lissafi ya zo 1900 a nasu a bangaren su kenan to saboda haka ya rasu kuma hijira na da shekara miladiya na da shekara 1975 ya rasu bayan ya rasu da kamar wata shida ne maulana Sheikh Muhammad Ibrahim shi ma ya rasu ya barwa wannan duniyan nan abinda da yawa daga cikin waliyai ba su barwa wannan duniya ba a ƙarshe ina kiran waɗanda suke kiran kansu ko ƴan hakika ko ƴan tafiya cewa ƴan hakika ko ƴan tafiya ba ƴan tijaniya ba ne ba ƴan dariƙa ba ne kafirai ne su zindiƙai ne kar ma waninsu ya je ya ɓata sunan ƴan dariƙa duk wani mutumin da baya san da kafiri إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بمبنش مسلمي أهد مسلمي دا كافر صلى الله عليه دون دي بر صلى شي وياي إدراك أولي أبو أنا شي مشاقيك تتاكي يا كافر صلى سبو دا إدن أكوي جاتا لزعي ووني يبر صلى وعيكي تشنتا دا ونن جاتا ما يكي عليه الصلاة والسلام wanda ya kawo sallah a ce tunda kai ne ka kawo kai kake karantarwa kai din mun futar da kai mun yafe maka sallah ba haka ne dace ba to saboda haka shi ba yafe masa sallah ko wata ibada cikin ibadu ba ka zo ka ce ka shiga kalluwa ko wata tarbiya ta dauko wani abu cewa hakikar kuma ta hana ka sallah to wannan ƙarya ne wannan kafirci ne zindikan shi ne kar wani yarda da wannan kuma babu alakar wannan harka da kuma dariƙa ta tijaniya ko tijaniyawa wannan maulana Musa Tahir Bauchi ya sha fada ya sha nanatawa bana ma hede ya fada a wajen maulidi ba babban dalili da zai tabbatar da wannan a yau aka ce za ka karɓi dariƙa tijaniya saboda ba zan ce za ka shiga dariƙa tijaniya ba saboda tarika tijaniya ba sabon addini bane balle ka shiga ciki za ka karbi tarika tijaniya cikin sharuɗa waɗanda za a shinki dama za a ce za ka yi sallah cikin jami'i a masallaci da sharuɗanta da rukunnanta shi a matijani yana ganin cewa ma sallah kai kaɗai ma tana yi ba a karɓan lazininka da wazifarka da zikirin shi ba saboda ka kawar da wani sharaɗi daga cikin sharuɗan wannan tarika kamar yadda idan mutum yayi sallah ba alwala ba za ka yi sallar sa ba to wurdinka na tijaniya ba za a karba ba madama ba ka yin sallah a jami'i cikin jama'a a masallaci da sharuɗa da rukunai daidai to ta yaya za a ce wanda baya sallah a yarda da cewa shi dan dariƙa tijaniya ne balle yana daya daga cikin shurutan karban wannan tarika kula da sallah ba ma kai kadai ba dole a jami'i a masallaci da shurda da rukunai wannan kadai ya wadatar shi yasa wani da yake da ra'ayoyi irin wannan niyyar da na masa ba aya ba hadisi na kure shi sai nace masa wannan hakikar da kuke cewa idan an talar to sallah za ta sauka a kanka azumi zai sauka a kanka manyan shegunan nan na su Sheikh Ibrahim Iyaz su Sheikh Abubakar Atif su Sheikh Shaibatul Hamdi irin su Sheikh Abdul Fati wadannan shegunai dai wanda su ne shahararru su suka shigo na garika Tijani suka yada ta a kasan nan sun tarar da wannan hakikar ko kuma ba su tarar ba sai yin shiru saboda ya riga ya ci abin da zai biyo baya sai na ce mishi in dai har tarar da wannan hakika za ta hana sallah to da su sun bar sallah in kuma su din ba su tarar da hakikar ba ta yaya kai almajirin su ba kai komin su ba ka je ka tarar da wani makamin da su ba su tarar ba shikenan sai ya shiga kansa ya gane harkan ƙarya ne kawai harkan shedani ne saboda shi bai isa ya ce ya samu makamin da Sheikh Ibrahim Iyaz ko Sheikh Ibrahim ko Sheikh Shaibatul Hamdi ya tarar da wannan makamin bai isa ba sannan kuma idan su din sun tarar to dan me ba su bar sallah da azumi ba to saboda haka shedan yake iya shiga cikin abu mai kyau wanda Allah ya yarda da shi sai ya zo ya bata domin wannan abu ya zamanto hijabi ga waɗanda suke gefe a hana wasu su shiga cikin wannan abin domin haka ne wani za ce ga ga wasu kuma ba sa sallah wasu kuma ba sa azumi saboda haka ya tarika karya ne sai a dauki laifin wasu a daura wa wasu a yanzu misali a cikin musulmai babu fasikai a musulmai ba mazinata ba masu luwadi ba masu cin riba babu ne eh cin mazinata masu cin riba masu luwadi makaryata a cikin musulmai sun bata musuluncin ne eh ai zinan su da luwadin su da karyan su da cin riban su duk za a nasabta musu ne ai ba za a nasabta wa musulunci ba to saboda haka kowa in yayi aiki shi za a nasabtawa ba za a zo a nasabtawa annasabtawa addini musulunci ba to saboda haka a gane wannan addini na musulunci da hanyoyi da tufayen da niku gaba daya biyayya ga Allah da manzonsa ne tsantsa saboda haka ne a cikin abin da ake ce matarika tijaniya ko karatun qur'ani fatiha ko istighfari ko salati ko hailala ko tasbihi abin da ake ce matarika tijaniyan nan ba abu guda ɗaya da ke ciki wanda idan mutum ya zo nan ya zauna ba za mu kawo masa aya da hadisi mu tabbatar masa ba babu shi duk da aya da hadisi da ya bada umarni a yi wannan abin to saboda haka su waɗannan waliyyi ba sa aikata abin da yake haramun kai ba sa aikata abin da yake makruhi ma a ibadu kuma nafila mustahadi ma ba sa bari saboda haka idan su kake so kai koyi to za ka kasance mai kula da ibadunka wai ba kawai wajibabbu ba ma hatta nafili za ka dinga kula da su to za mu taƙaita nan saboda lokaci da muka yi bayani a kai wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah kaman yanda ɗan uwa suka ji jawabai daga malam Allah ya saka da alkhairi kuma shi wanda ya shirya wannan zama akwai karatuttuka da shi malam ya zo da su wanda akwai akdari tun daga farko har ƙarshe wanda malam ya fassara sannan irin su na haul wadihi nazimatul imla da dai sauran da tafai da yawa wanda shi malam ya fassara kuma wannan an yi shi ne dan ya zamanto an zaburar da matasa domin a tashi a nemi ilimi musamman ma a wannan lokaci da ake yaudaran mutane musamman matashi a rika nuna ma karatu yin ilimi hijabi ne da sauransu to duk mutumin da ya kore ka daga yi daga karka ne mai ilimi to yana so ya bautar da kai ne babban yadda zaka yi ka gane wannan shine idan ya kai matakin da yana da ƴaƴa ka leka ka ga shin ƴaƴansa suna zuwa makaranta idan ƴaƴansa suna zuwa makaranta to kai din ba haihuwarka aka yi ba me yasa ba zaka je ba su zo raka wannan duka dai da kai karatuka da yawa wanda kuma duk wannan abin da ake ba sayarwa ake ba malamin yana nan ana yawo da su wanda shine masauki din za a same shi da mutum ya kai memory shi za a tura duka ya zamanto dai wannan dai ana yi ne saboda ya da addini da kuma gyaran aqida da sauransu saboda haka yana nan a wanda aka sauka a wurin shi da da wanda shi ya zama mene ne sallah
wanda usuli za a yi kiran shi arifi
to kallon kula akwai tambaya wai wanda yayi usuli za a iya kiran shi arifi shi ne tambaya
wanda yayi usuli ba zai yi a kira shi arifi ba shi usuli shi ne an daura ka akan hanyar da zaka je gari da baka san hanyar da zaka bi wannan hanya ta kai ka gari ba ana so ka je gun Allah subhanahu wa ta'ala ka kusance shi ya yarda da kai to amma baka san hanyar da zaka bi ka kusanci Allah ya yarda da kai ba to shine ta hanyar wannan azkaru da ake bayarwa na tarbiyya idan ka shiga to za a nuna maka ga hanyar da idan ita ka bi ta to za ta kai ka ga Allah ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ka samu yardarsa saboda haka ne na ji maulan mu Sheikh Ibrahim ya a wata fatawa da aka masa yake bada misali da Kano da Katsina yake cewa idan mutum ya biya kudin mota daga Kano zuwa Katsina naira 10 a wancan lokaci misali naira 10 aka kai shi Katsina to watakila daga tasha kuma zuwa gida in ya hau taxi to ya ci sa'a kenan a kai shi a naira 10 din karshen ta kuma kudin da zai bi zai biya na taxi din yaje anguwan da yake ya ci kudin da ya biya daga wancan gari zuwa garin sa duk da kasancewa wannan anguwa ne zuwa anguwa kusa wannan tafiya ne daga wani gari zuwa wani gari yace haka harkan wanda yayi wusuli yace idan mutum yayi tarbiya yayi wusuli aikin da yake gaban shi din to aikin da yake gaban shi din yafi aikin da yake bayan shi an daura shi kan hanya ne kawai zamantowa arifi ba abu ne mai sauki ba saboda shi Sheikh Ibrahim ya da kansa cikin kashiful albas yake cewa shi arifi a wajensa shi ne wanda yayi fana'i wa ya kasa fana'i din zuwa fana'i a cikin sifofin Allah fana'i a cikin ayyukan Allah fana'i a cikin zatin Allah wanda yayi fana'i a cikin sifofin Allah yazo yayi fana'i a cikin ayyukan Allah saboda fana'i a ayyukan Allah shi yake sauki akan fana'i cikin sifofin Allah sannan kuma fana'i a cikin zati shi yake wahala to saboda haka wannan ne yake shi arishi a wajensa to saboda haka abinda ake nufi fana'i a sifa din shine ka dauki wani sifa kace as-sami'u ba mai ji bane Allah mai ji ne ba to kai ya zamanto baka jin kowa sai Allah kake ji to shine kaga kai fana'i a ismin Allah as-sami'u kenan sannan wannan karatun da nake ma na akwai wanda suka yi usulu da wannan karatun nake ma suna ji domin a gane cewa fana'i a sifadin ba wani abu ne wanda yake da sauki ba aka ce fana'i a aiki shi ne ka yarda da cewa babu wanda ya isa ya dauki kuɗi ya baka kwata-kwata ba wanda saboda a dau kuɗi a baka din aiki ne kai kuma ka yi fana'i a aiki baka ganin akwai wani wanda yake aikata wani abu in ba Allah ba shine fana'i a fi'ili kenan shi kuma fana'i a zati kuma ya kasance kai kanka din kana ganin cewa babu kai shine fana'i azati shine ake cewa fana'u shuhudi kenan to saboda haka in kai fana'i a wayannan ne tukunnan zaka zaman to arifi tsakaninku da Allah duk wanda ya tarbiya yayi usuli haka yake saboda haka an mayar da harkan sufanci abu ne mai sauki a wannan zamanin fa azkaru kawai daura cikin hanya ne saboda haka duk wanda yayi azkaru aka daura cikin hanya abinda fa yake gaban sa shine ya dinga shiga salwa sati 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 in ya saba ya saba ya dinga shiga salwa sati bibbiu in ya saba ya dinga shiga wata wata in ya saba ya dinga shiga salwa shekara shekara a haka tukunan zai kai ga wannan fana fana'i guda uku da muke bayani a zu a kira shi a harfi a saboda haka yanzu maulamu Sheikh Muhammad Ibrahim ana ce mashi al-arifu billahi kai yau shikenan kai usuli kai darajiya kai usuli shikenan darajar sa da darajar ka da makamin ka wai daidai da Sheikh Ibrahim to saboda haka muna kiran mukaddamai cewa wajibi ne matasa a harkan tarika a wayar musu da kai kar a bar su cikin duhu ne wayar wa matasa kai na farko shine kar a yadda ma a ce matashi bai karanta fiqhu da tauhidi da sauran ilimin muka haka na ilimi ba a yadda a sashi tarbiya ko azkar dalilin wannan shine tarbiya da azkaru dinnan fa suna nuna wa mutum hanya kamar yadda muka faɗa wannan hanya shine hanya ta muraqaba da hanya ta mushahada suke nuna wa mutum duk mutumin da bai karanta akhbari da ashimawi su risala su askari bai san addinin sa ba a lokacin da aka nuna mishi hanya ta muraqaba aka nuna mishi hanya ta mushahada to zindiki zai zama domin haka ne imamu mali yake cewa man tafaqqa wa lam yatasawwaf faqad tafaqqa duk mutumin da ya zamanto kawai yana da ilimi haka na addini ba yi da tasawuf ya zamanto fasiki kuma yake cewa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaka to shi wannan yayi ya nutse cikin kogin tasawufi amma a fiqhu da shari'a ko a ilimi bai san komai ba saboda haka kuke gani idan ya fito a cikin tarbiya ko azkaru sai ya dauki tarbin sa ya nuna ya ce kun ga wannan tarbin shi ce Allah ne ko ya nuna kun ga wannan bishiyar sai ya ce Allah ne saboda an tura ne shi muraqaba da mushahada muraqaba da mushahadar ba su samu gurbin zama ba saboda shi jahili ne fito inda mai ilimi ne muraqaba da mushahadan za su samu gurbin zama a lokacin da ya fito a zikaru da tarbiya zai dinga tsoron kansa ne zai ji cewa yana jin tsoron kansa saboda yana ganin cewa shi kan kai shi din ma zubi ne in yayi ibada ma zai ga wannan ibadar ma zubi ne sai rasa ma me zai yi a kira wannan abin ya zama to ibada me zai yi ya kira wannan abin ya zama to ibada in yayi sallah ma in ya tuna girman Allah zai ji wannan sallah da yayi ba sallah yayi ba saboda haka duk wanda yayi tarbiya bayan ya gina tarbiyarsa da azkarinsa akan ilimi isasshe a lokacin da ya fito tarbiya a tarbiya to zai zama to saliki ne cikakke wanda ba zai taba yadda na filfilin sallah ko na filfilin azumi ko na filfilin azkaru ma su barci ba kuma koyaushe yana cikin tsoron kansa gani yake in ya aikata wani abu in ya ci naman wani ya yi giba ya yi maganan wani gani yake kamar sama za ta ruto masa gani yake kamar ƙasa za ta ƙulmi masa haka zai gani saboda haka bai isa ya aikata sabo ba amma ka fito a tarbiya ka ce ka yi usuli ka yi azkaru kana yin abin da ka ga dama wannan dalili ne da zai nuna cewa ba ka yi usuli ba au ka yi usuli ba a gina tarbiyarka da azkaru ka kan ilimi ba an gane ai saboda haka a gaskiya mukaddamai farkon abin da ake bukata wa muridai shi ne a daura su kan ilimi a da magabatanmu sharadin sa ka tarbiya ko azkaru sai ka zamanto malami ne kai ana hau akalla ka je alfiya ka haddace alfiya ka fahimci abin da ke cikin alfiya na nahau atiku akalla ka je muktasar qarib ko baka karanta mudawwana ba sun wannan duk asin ka karanta hadisi ka haddace su sahih al-bukhari a tafsiri ka haddace tafsir al-jalalain a kowanne fanni sai ka zaman to jigo tukuna sai a ce to zo a baka azkaru zo a saka tarbiya sai aka zo zamanin da kawai mukaddamai sai su dinga daukan yara kanana ba su san komai ba a dauki addu'o'i na azkaru a basu su shiga su fito suna zaman to jingikai suna fadan kalmomi na sako kalmomi na kafirci to saboda haka lalle wannan lamari lalle da bukatun a ce an yi gyara a kansa tarbiya da azkaru ba wani abin da yake da muhimmanci sai daura ka akan hanya fiye da wannan abu amma sharadi ya kasance kana da ilimi kafin ka yi in kana da ilimi ka shiga tarbiya ka fito kamar yadda na faɗa wallahi za ka tsorashi kanka abin da da kake yi anyhow ba ruwanka sai ka zo ka haƙura ka kasa yin sa saboda tsoron Allah ne zai cika maka zuciya balle wani suzuna ƙarya cin amma duk ba za ka iya yin sa to amma idan kuma ka shiga ba foundation fa to za ka fito ka nuna komai ai kai ma Allah ne ai bishiyan nan ma Allah ne tarbin da ma Allah ne za ka zama ba haukaci kenan ai bishiyan nan Allah ne dan me ba za ka zo ka bauta masa ba ba ƙarya kake yi ba bishiyan nan Allah ne me yasa ba za ka zo ka masa sujjada ba to saboda haka lokaci yayi a waye matasa zamani ne na neman ilimi kamar yadda Malam Saleh ya faɗa matasa su tashi su nemi ilimi na kowanne fanni yadda magabatan mu shehunan mu da za su yi wa duniya kule ba wanda ya isa ya daga kai ya ce ta a ilimi da irin wannan ilimin ne su Sheikh Ibrahim suka gagari duniya suka danna inkari suka mai da inkari ba su shi suka shafe shi a doron ƙasa amma a yau haka kawai sai da'awa ka ɗauka tun da ka sa a wuyan ka shikanin kai zakiru ne kai ya zama dan tarika kana fallasan kanka da katon tarbi ko da katon foto a jikinka kana yawo a cikin kasuwa na ta ga dan tarika na ga dan tarika nan wannan riya ne ai in ka zaman to cikakken dan tarika zaka dinga boye aikin ka ne ba za ka yadda a ganka ba ya zo ma hadisi na Allah subhanahu wataala yuhibbul mu'min al-khafiyya taqi Allah yana son mu'mini mai boye kansa mai boye aikin sa kai kuma ka sa hoton Sheikh Ibrahim ka sa hoton Sheikh Ibrahim mu ne mutanen Sheikh Ibrahim mu ne mutanen Sheikh Ibrahim kana nuna kanka kana shiga kasuwa kana yawo ka dau katon sarfi ka sa wasu ma za su ci katon rawani su saka sun sa ba wa kansu malinta ba su san komai ba saboda haka ka zaman to dan dariƙa matashi wayeye kana neman ilimin zamani computer ka iya internet ka iya nahawu ka iya sarfu ka iya balaga ka iya da komai za a buga ka da komai za a buga ka kai wannan goshi ne wayeye tarbi ma in dai ba addu'a da yi ba kana ga tarbi a hannunka eh kawai kai zaman to ma in ba da'irar zikiri juma'a ko da'irar wazifa aka shiga ba ma ba za a gane cewa kai dan dariƙa bane saboda tsantsan imani da tsantsan ikhlasi ba wai ka nuna kanka ba a in wani ya zo ya zauna cikin da'irar wazifa ko zikiri a in an gama wazifa sai sa wani dama dan dariƙa ne wani ya zo shiga dariƙa to haka ake so ka zama kana koyi aikin ka domin ka samu ikhlasi ba wai ka fito ka bayyana kanka ko ina katon shirbi ko ina goto in kama wannan maulidin nan ne misali ake yi aka sa kai kana cikin official committee sai ka dauki hoton Sheikh Ibrahim ko hoton Sheikh Ibrahim ka saka wanda yake nuna cewa kai official ne masu shirya wannan waje na maulidi to duk wanda ya gani ya ga ka sa hoto a mahallinsa eh amma kana yawo a cikin hoto da hoto a cikin kasuwa da hoto cikin gari a hoto waye sa ka a ina ka gani kuma sai inda zaka za abin da kake yin shirme ne shehin ka da yake gida kaga ya sa hoto a cikin gari yana yawo ne eh in abin alkhairi ne daidai ne shi ne za shi zai fara yi zai dau hoto ya manna katu a jikinsa a cikin gari yana yawo a kasuwa yana yawo kai kuma yake koyi da shi abin da kai kake jira ka fara shehin ka baya yi Kutanan ne zaka gane cewa harkan abubuwa iri-iri kala-kala. Har maulan mu Sheikh Ahmad Kairi cikin litafin sa Jinayatul Muntasib al-Ali da kuma maulan mu Sheikh Sharif Sani cikin litafin sa Al-Mughir yake cewa abinda ake ce ma tsarika tijaniya kowa ya sani. Kawai lazimi da wazifa da zikirin Juma'a. Kuna tsarika tijaniya ka. Abu ne kimi to in kana yin lazimi wajiba zikirin juma kai don tijaniya sauran abubuwan gaba daya mutane kirkira suke suka sani in wani maganan ka kafa da wata karama to ka fadi inda ka gani a ina ka gani lokaci ya riga ya kore alhamdulillah zamu takaita anan da fatan matasa za su waye dan Allah a dinga yin abu daidai kuma a dinga karatu da neman ilimi na zamani da na tarika kansa a nema kar a dinga yin abu a jahilci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah kamar yadda mai tambaya ya yi tambaya Allah ya sadaka mun gamsu kuma Allah ya amfane mu da abin da aka wannan kuma ai kuwa mu fahimci jawaban da shi malam yayi wannan duka an yi shi ne saboda dai mu samu mu gyara a gudu tare a tsira tare saboda ka shi kullun addinin musulunci wayewa yake nema kuma taqaddumi yake da bukata ma'ana ci gaba duk yanzu alal aqalli misali ko da secondary school kawai mutum ya je yayi to kallale zaka ga zaka rika ganin yanayin shi yana canjawa da sauransu da abubuwan da kafin ya yi makaranta kafin ya je makaranta baya yin su yake yin su idan ya dawo zaka ga baya yi saboda ne yana tunanin wai shi yanzu ai a duniyance ya fara wayewa wanda shi kuma gaba ɗaya wayewa din tana karkashin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah kaga maganan da aka yi akan tarbiyatul azkaru ko wasu abubuwa da sauransu duka malam ya kawo wannan ne dan ya zamanto su matasa in ya zamanto mutum yana da ginshiki dan da yawa zu abin da kai baka da ginshiki akwai waɗanda wasu ma zaka ga alhamdulillah abokai ne gare mu mun ga irin wannan da yawa wanda sun yi tarbiya kuma daga ƙarshe sun dawo sun zama yin izalam to kaga abinda ake gudu kenan wato ba ai abin bisa ga mahallinsa ba amma duk abinda aka yi shi bisa ga tsari aka samu akalla ko da ruhul adabi mutum ya karanta na Sheikh Ibrahim akan abin da ya shafi harkan tarbiya din to ai ya ishi mutum komai domin zaka ga bayan ya gama baka falalan dariqa sannan sai in ka kai matakin da kuma zaka yi azkaru sai ya nuna maka ga irin shein da ake so wanda sai ya kawo shi ya bashi siffa har guda biyar sai an samu wannan sifofi to kana in ka samu wannan sai sai to shikenan wannan ka bashi ruhinka kuma malliku nafsaka haka yake ya faɗa to kaga alal aqalli yanzu idan zaka zo ka dauko wannan abin da gashi ne Sheikh Ibrahim ya faɗa kuma mu yan faila da zaran an ce Sheikh Ibrahim to mu ka kare mana komai kawai amma alal aqalli zai wahala kaga cewa sifofin da shi Sheikh Ibrahim ya sa mana na cewa a nemi murabbi ya zama yana da wannan sifofin ba ruwan mu da wannan kawai a ƙarshe ma kuma da rashin fahimta zaka ga idan kana wajen wannan shehin shine murabbinka kun bata ka saki kaura ka koma can kuma duk wai a harkar ta sau to kaga wannan din Allah ta'ala ya yi mana jagoranci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.